Wannan ita ce Adventist World Radio, gidan radio masu sauraron zuwan Yesu na biyu, murya bege don kowa. Mai sauraro, assalamu alaikum, maraba da zuwa shirinmu na yau. Ina fata ana cikin koshin lafiya da kuma farin ciki. Yaya aka ji da gajiyar yau? Ina fata da sauki. Hayi kokari a bi mu da kyau. Pastor Yohana Dangana yana shirye a fili domin iyali. Pastor Alkali Mazuba shine zai bishe mu a fili domin sujada. Pastor Audu yana tafiye da guzuri domin rayuwa. Mai sauraro, a kasance tare da mu. Sunana Ishaya Zakaria. Ina maka maraba da zuwa.
Mai sauraro, barkamu da sake saduwa a wannan lokaci mai albarka, lokaci na tattaunawa na bada shawarwari domin iyali. Wadanne irin halayya ne waɗanda suke rayuwa cikin wasu iyalai wanda Allah baya jin daɗin su? Muna so mu duba waɗansu ayoyi cikin littafi mai tsarki a nan domin mu sani cewa akwai waɗansu halayya wanda suke fitowa cikin iyalai wanda Allah baya jin daɗin su, wanda ya zama mana kamar mabuɗin buɗe ido domin mu gane waɗannan halayya mu kuma guje su ba da wasa ba. Idan mun karanta a cikin littafin Leviticus sura 18 aya 22, Leviticus 18:22 ya ce, ba za ka kwana da maza kamar yadda ake yi da mata ba, abin ƙyama ne ga Ubangiji. A yau a duniyarmu akwai wata hali wanda ta fito, maza ke kwana da maza, daɗaɗɗen zunubi ne wanda ya jima a cikin duniya. Amma a duniyarmu a yau ta yi kaurin suna ga wannan. Menene ya sa ta yi kaurin suna a zamaninmu yau fiye da kowace zamani? Shine ƙasashe da dama sun riga sun rattaba shi ya zama dokar ƙasa cewa halal ne namiji ya auri namiji, ɗaya ya zama matan ɗayan. Bai zama wani laifi ba. Har ma reverori, bishops suna yin wannan. Wani ya auri wani ba mace ba, namiji ya auri namiji ya zama matarsa. Littafi mai sarki ya ce wannan abin ƙyama ne ga Ubangiji. A cikin iyalai ana iske wannan. Haram ne ga Ubangiji lokacin da Allah ya haifi ya halici Adamu, mataimakiyansa da ya yi na mace ce ba namiji ba ne. Ubangiji ya halici Adamu ne da Hawa'u, bai halici Adamu da Stephen ba, bai halici Adamu da Ishaku ba, amma ya halici Adamu ne rak da kuma Hawa'u rak. Allah kuma bai yadda ma Hawa'u ta yi wani zaman aure da wata daban ba in ba Adamu mijinta ba. Domin wannan zunubi ne mai ƙyaman gaske, inji littafin Leviticus, namiji ya yi kwana da namiji. Wani hali ne kuma muke samu cikin iyalai wanda Allah bai jin daɗinsa? Misalai sura 5 aya 18 zuwa 20 daidai. Misalai sura 5 aya 18 zuwa 20 daidai. Ya ce, gama don me za ka jarabtu da karuwa, ya dana, ka rungumi kirjin baƙuwa? Nasin tana cewa don me za ka yi kwana da karuwa. Wato, ma'ana, akwai wasu mata wanda sun mai da jikunansu kayan kasuwa. sun maida jikunansu abin sayarwa. Kamar yanda yana nan a cikin littafi mai sarki, haram ne karuwanci, inji Leviticus 18:18. Saboda haka, mu kasance da tsoron Allah a cikin iyalanmu. Domin waɗannan karuwai sun fito daga iyalai ne, ba daga sama suka aka wurgo su ba, ba daga ruwa suka ɓullo ba, ba jikin ice suka fito ba, amma an haife su ne, yaran wasu ne, iyayensu suna nan, in ma ba su nan, amma dai suna da iyaye, sun taɓa rayuwa kuma. Ya aka yi, ta shiga karuwanci, don me an kore ta a gida ne, tsine ta aka yi. Babu hujja wanda ya isa ya sa mace ta yi karuwanci, domin iyali wurin tsoron Allah ne, iyali wurin sujada ne, wurin zumunci, wurin ƙauna ne, wurin tarbiyyarsuwa. Domin wannan iyaye haƙƙinmu ne mu riƙa yi wa yara kwesuwa, mu riƙa yi wa yara faɗa, mu riƙa yi wa yara tarbiyya mai kyau, domin kada karuwa ta fito a cikin iyalin gidan wani. Domin rashin tarbiyya yana kawo halayya daban-daban cikin iyalai. A cikin iyalai ne ɓarayi ke fitowa, a cikin iyalai ne mafasa ke fitowa, a cikin iyalai ne karuwe ke fitowa, ‘yan caca ke fitowa, da kowace hali na asha, ai an haife su ne, yaran wani ne, zuriyan gidan wasu ne. Domin haka halin karuwanci abin kyama ne ga Ubangiji. Matta Sura 19:6. Matta 19:6 ya ce, ya zama fa daga nan gaba su ba biyu ba ne, amma nama ɗaya ne, abinda Allah ya haɗa kada mutum shi raba. Yana magana a kan kashe aure. Wani wuri kenan mai matsala a cikin rayuwar iyalanmu a yau. A kowace rikice-rikice da ake yi a kotu na kashe aure ya fi yawa, in ji masu bincike. A kowane magana da ake yi a kotu na kashe aure shi ne gaba. Shi ne Yesu Kristi da kansa yana kwesuwa cewa kada a kashe aure. Lokacin da Allah ya halici Adamu, ya halice shi da matarsa ne su biyu rak. Bai ƙaro mashi wata mata ba, bai kuma ce da su su rabu ba. Ya kuma ce, su yanzu ba nama guda biyu ba ne, amma nama ɗaya ne. Kada mutum ya raba abin da Allah ya haɗa. Aure haɗin Allah ne. Idan Allah ya riga ya haɗa aure, babu wata dalilin rabo sai dai mutuwa. Haka littafi mai tsarki ya koya mana kwesuwar Krista. Domin idan ka ce za ka kori matanka saboda wani hali, to fa in baka yi sa'a ba ka auri wata wanda halinta ya fi wannan, ka dingi koren mata kenan, ka kuma dingi auren mata, kowane yaro da uwar shi. Daga nan girma ya zo, yara sun manyanta, kowa bai ganin uwar shi a cikin gida. Dole ne yaro ya yi abin da ya ga dama, domin iyaye mata sun fi kusa da yara, wani lokaci kuma sukan fi kusa da maza iyaye. Amma idan uwa ba ta nan a gida, yaro yakan ga akwai wani abu mai kaurin gaske da ya rasa a gida, domin uwar shi ba ta gidan. Kowane ƙanƙanin abu ya faru, zai ce da mama na tana nan, da ba amun haka ba. Domin wannan, kada mu yi wasa da rike aure. Idan mun kashe aure, Ubangiji bai jin daɗi. Waɗannan su ne halayyan da ke faruwa a cikin iyalai wanda muna wasa da su, kada mu gani kamar abin mai sauƙi ne, abin ba mai sauƙi ba ne, babban abu ne. Domin cikin iyalai ne ana samun duka waɗannan halayya, wato su ne maza ke kwana da maza, ana samun karuwai, ana samun kashe aure, waɗannan duka suna fitowa daga cikin iyalai ne. Domin haka bari Allah ya taimake mu yayin da za mu yi babban yunƙuri saboda rike iyalanmu a cikin tsoron Allah. Allah ya taimake mu.
Adventist World Radio, real biggie, don't go
Muna chikita biya. Ga Allah filin nan mai babbar albarka Allah ya saki iso mu cikin ta yau maganan mu ababa goma da ya kamata duniya ta gane game da Yesu ababa goma da ya kamata duniya ta gane game da Yesu muna addu'a ban girma ya wajaba ga Allah kai ne guda wanda ka halice sama da kasa Yesu Isa Almasihu wanda ya zo domin cetin duniya ka yadda duniya ta fahimce shi talakance shi har dukanmu mun gino zuwa ga imanin sa domin darajar jinin sa shine macicin mu amen Zamu duba karatu cikin Yohana zance na fari da ya kamata kowani mai bi ya gane game da Yesu zamu duba zance na fari ababan nan guda goma ba zamu dube su yau duka ba amma zamu daya zuwa shida gobe mu kishi na biyu mu kokarsa sanannen aya ne zan karanta a cikin sabon juyi gama Allah ya yi kamnar duniya har ya bada dan sa haifefe shi kadai domin dukan wanda yana bada gaskiya gare shi kada ya lalace amma ya samu rai na har abada bishara ta hannun Yohana sura 3 aya 16 shine daya kawai wanda ya dandana giciye domin bamu rai na har abada abadin Yesu kenan abu na farko da ya kamata kowani mai bi ya gane game da Yesu kowani mahaluki a doron kasa ya gane game da Isa Almasihu zancin nan guda na fari a cikin goma shine shi ne kawai ya dandana giciye domin bamu rai na har abada a yalwace a kyauta kuma zance na biyu a cikin goman Yohana bishara har yanzu sura 10 aya 30 yace danni da ubana dane shi din wato Yesu Allah ne karan kansa annabin sa ya shaida haka cikin Maika sura 5 aya 2 domin Allah ne kawai yake tun fil azal batu na biyu kuwa mai muhimmanci anan shine ubangijinmu Isa Almasihu karan kansa Allah ne wannan ba tantama cikin shi domin shine rayayye tun fil azal inji annabi Maika zance ku wani uku da ya kamata kowani mahaluki a duniya ya gane game da Yesu mu je mu karanta sannu a hankali Yohana bishara sura 1 aya 1:14 sai kuma sura 17 aya 5 mun nausa mu karanta Ibraniyawa sura 1 aya 1:2 na so sai zan sake zan saki jera su Yohana bishara sura 1 aya 1 da 14 sannan sura 17 aya 5 Ibraniya sura 1 aya 1 da aya 2 jimillar abinda nususin nan ke fadi shine ba a halici Yesu ba amma ta wurin sa aka yi halita kan da yazo Ishaya sura 7 aya 14 cikan wannan annabci yana cikin mata sura 1 aya 22 da 23 batu na hudu a cikin batutuwa 10 da ya kamata bil adama ya gane game da Yesu na samuwa cikin mata sura 1 aya 22 da 23 dukkan wannan ya zama domin a cika abinda ubangiji ya fadi ta bakin annabi cewa 23 duba budurwa za ta yi juna biyu za ta haife da za a kira sunansa Immanuel wato Allah tare da mu batun nan na hudu a cikin batutuwa 10 game da Isa Almasihu shine zaman sa tare da mu Allah ne tamkar tare da mu cikin jiki Allah ya sa mun gane mun ko fahimta sai kuma zance na biyar da ya kamata duniyar nan ta gane game da Yesu za mu karanta shi cikin littafin Roma sura 5 aya 8 da aya 10 amma Allah yana shaidar kamnatarsa gare mu da shike tun muna masu zunubi tukuna Kristi ya mutu sabili da mu gama idan tun muna mukiya muka sulhuntu da Allah ta wurin mutuwan dansa balle sulhuntattu za mu tsira ta wurin ransa abin ganewa anan na biyar shine yana kaunar mu har da abokan gabansa wato makiyansa zancin nan da ya kamata kowa ya gane Yesu butu na biyar shine Isa Almasihu na kaunan mu mu masu bin sa har da abokan gabansa har da makiyansa har da masu kisan fastoci Isa Almasihu na kaunan su mu ce amin jama'ar Allah zance na shida kuwa yana samuwa cikin Timotheus ta 1 sura 2 aya 5 da 6 gama akwai Allah daya masakanci daya kuma tsakanin Allah da mutane shi kuwa mutum ne Kristi Yesu 6 wanda ya bada kansa fansa dukkan mutane shaidan kuwa a cikin wokatansa abin mamaki anan game da Yesu shine batu na 6 da ya kamata duniya ta gane game da Yesu shine yana aikin masakanci yana kuwa rokan gafara domin zunubanmu jama'a duk da mugunta da miyago a doron kasa haɗe da waɗanda suka gice Yesu waɗannan ma in sun koma sun roki gafara Yesu yana nan a sama yana rokan musu gafara kamata yayi dukkan wanda ya yadda shi kasashe ne shi dan tara ne shi ba cikakke bane to ya je gurin Yesu ya rokan masa ya taimake shi rokan gafara ga uban waɗannan shine cikin ababa 10 mun gane shi da ya kamata mu gane game da Yesu jama'a mu roki gafara Yesu a shirye yake rokan mana gafara wurin babansa Allah ci gafarta mana muna addu'a ban girma ya dace gare ka ya Allah mu kwa gode maka domin ka aiko da Yesu danka shine daya mai ceton duniya ceton da ya bamu ka yadda mun karba mun ginu mun ruske imani cikin darajar da daukakan Isa Almasihu shine ubangijin amen
mai ceton mu zai zo cikin duniya
ba zo yanzu
bari mu tada murya
Allah mu ya nazo
mai ceton mu zai zo cikin duniya
ba zo yanzu
bari mu tada murya
Allah mu ya nazo
lalai
bari mu tada murya
Allah mu
ceton mu zai zo cikin duniya
ba zo ya zo
bari mu tada murya
Allah mu ya nazo
mai ceton mu zai zo cikin duniya
ba zo ya zo
bari mu tada murya
Allah mu ya nazo
bari mu tada murya
abokina, mutane da yawa sun kasa kulla wani abu na kirki a rayuwarsu, ba domin sun rasa lokaci bane, amma domin sun kasa shirya da kuma tsara rayuwarsu. Waɗanda sukan faɗi a rayuwarsu koko sun kasa su yi abin kirki, ba domin sun shirya su faɗi bane ko kuma su kasa bane. Damuwar ita ce ba su shirya bane sam-sam. Mutane da yawa sukan yi ta ayyuka daban-daban ba tare da wani shirin kirki ba. Idan za ka yi nasara a rayuwarka, ya kamata ka san abin da kake bukata a rayuwarka. Ya kamata ka san inda ka nufa, ya kamata ka san irin abubuwan da za ka yi da waɗanda ba za ka yi ba. Wani lokaci yana da kyau ma ka ce a'a ga yin wasu abubuwan. Za ka ga mutum idan aka zo aka ce masa aboki zo mu je wuri kaza sai ya tashi ya bi. Tashi mu je mu yi abu kaza sai ya tashi ya je. In ya waye gari ba abin da yake yi sai dai abin da wani ya faɗa masa ya je ya yi. To idan baka tsara rayuwarka ba, wani zai tsara maka rayuwarka. Abu mafi muni a rayuwa shine a tarar cewa kai ba abin da ka sa a gaba, ba wani tunani da kake da shi, sai dai wasu ne suke maka tunani. To idan ko ka bar wasu suka yi maka tunani, ba za ka samu nasara a rayuwarka ba. Kada ka kashe lokaci akan yin abubuwan da ba su da amfani, waɗanda ba za su kawo maka riba ko ci gaba ba, amma ka maida hankali ka kashe lokaci mai yawa akan abubuwa waɗanda suke da daraja. Idan kai manomi ne, in ka ga noman alayyahu ba zai baka kuɗi ba, amma noman waken soya zai fi baka kuɗi, ya kamata ka maida hankali ga noman soya, ka maida hankali ga abubuwa da za su kawo maka riba da ci gaba. Ka koyi yadda za ka ce a'a ga abubuwa da ba su da amfani, domin wannan kalma a'a makami ne sosai wanda zai iya tsare rayuwarka da kuma ci gabanka. Ka zaɓi abu mafi muhimmanci da za ka yi. Idan ka ce a'a ga zaman banza, za ka samu nasara. Idan ka ce a'a ga barin abin da ya kamata ka yi, za ka samu nasara. Idan ka ce a'a ga kashe lokaci na zaman kashe wando, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga ragwanci, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga rashin da'a, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga jin daɗi na wucin gadi, za ka yi nasara. Idan ka ce a'a ga shedan, za ka yi nasara. Ka tuna, wanda suke nasara da ci gaba a rayuwarsu ba suna da lokaci ne fiye da sauran mutane ba, amma sun tsara lokacinsu ne, sun yi abubuwa mafi muhimmanci, sun kuma saki waɗanda ba su da amfani.
Mai sauraro, iya abinda za mu iya kawo maka a cikin shiri na yau kenan. Muna fata an samu ƙaruwa. Mun gode maka da kasancewa da mu daga farkon shirin har zuwa ga ƙarshenta. Kai mai albarka ne, Ubangiji ya dada maka albarkun hakanan. Idan kana da tambaya, ƙarin bayani, buƙatar addu'a, shawara ko wata ra'ayi, sai a rubuta mana ta wasiƙa zuwa ga adireshinmu: Adventist World Radio, Jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Zan sake maimaitawa: Adventist World Radio, Jakar gidan waya 2-1-4-4 Ikeja, Lagos, Nigeria. Ko kuwa a rubuta mana ta email. Adireshin email namu shine awrnigeria@yahoo.com, awrnigeria@yahoo.com. Mai sauraro, muna sa idon samun wasikarka ko kuwa sakon email. Ina godiya zuwa ga wanda sun tallafa a cikin shirin, kamar Pastor Alkali Mazuba da kuma Pastor Yohana Dangana. Muna cewa mun gode. A madadin sauran abokan aikina, musamman shi Pastor Audu, ni ne Ishaya Zakariya na shirya ni kuma gabatar da shirin, ina cewa mai sauraro, a tuna a yi addu'a da iyali kamin a kwanta.